إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الحديث حدي نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد أفارك راتم يونا بنجر مصدره الحديث وندا زام فارك راتوني أتيكم متن البيقونية wanda nazm ne waƙe ne na Imam al-Baiquni wanda shi wannan bawan Allah mai suna Baiquni Imam al-Baiquni da kusan bangaren abin da ya shafi tarihin sa da tarjuman sa malaman lokacin sa sun kasa samu takamaimai menene asalin tarihin sa malaman zamanin sa daga cikin malaman da suka yi lokaci wato lokacin sa yake kusa da nashi kamar irin so Imam al-Zarqani Abu Abdullah Muhammad al-Maliki al-Masri wanda ya rasu a shekara tana hijira 1122 yake cewa lokacin da ya zo sharhin wani baiti da yake cikin baitutukan da za mu karanta inda shi mala yake cewa sammaituha manzumatul baiquni to da ya zo sharhin wannan baitin sai yake cewa lam aqif ala ismin wala tarjama ولا لم اقف على اسم ولا ترجمه ولا ما هو منصوب اليه nace ban tsaya akan cikakken sunan sa da tarihin sa ba ko kuma zuwa ga me ake jingina shi ban san ba nisba ne zuwa ga kabilar sa ko wani ga zuwa wani gari ake jingina shi wato shi yayi sharhin baitutukan amma bai san asalin mai littafin ba haka ya fada amma wasu malamai da suka biyo bayan shi irin su Badruddin al-Hasani shi ma yayi ma wannan littafin sharhi littafin ya samu sharhi da yawa zai ga kusan sharhi uku a hannun mu yasu to shi ma wannan malami mai suna Badruddin al-Hasani yayi masa sharhi ya suna masa Durar Rubahiyya to a cikin wannan littafin da yazo sai yake cewa wannan bawan Allah na samu a cikin wani littafi an ambaci sunan sa aka ce sunan sa Umar ko kuma Taha ko Umar ko Taha shi ya tabbatar da Umar shi wannan malamin da muke fada Badruddin ya tabbatar da cewa sunan sa Umar akwai kuma malaman da suke cewa sunan sa Taha bin Muhammad bin Futuh al-Baiquni al-Dimashqi al-Shafi'i dan kabilar Shafi'iyya ne wanda wannan Baiquni din suka ce nisba ne zuwa ga asalin garin sa yace garin Baiquni yana cikin yankin Azerbaijan to daga can ya hito ya dawo da mashka da zama to sai yake jingina kansa zuwa ga garin su amma duk da wannan maganar ba dukkanin malamai bane suka tabbatar da ita sannan a ciki yake cewa ya rasu a shekara ta 180 daidai 180 wanda ya daidai da alif da 669 miladiya to a wannan lokacin ya rasu kenan kamar ya rayu a cikin karni na nawa kenan musan karni na 11 karni na 11 shekara 1080 na hijira 1669 na miladiya kenan mu muna lissafin karni hijira karni na 11 kenan ya rai to wannan ne shine dan takaitaccen bayani akan sa to malami ne na hadisi kuma shine yake da wannan manzuma da za mu karanta wanda ta samu karbuwa ta samu daraja kusan duk wanda zai fara karatun ilimin hadisi da ita yake fara to wannan kuma alama ce ta ikhlasin sa har wasu malami suke cewa yana daga cikin dalilan da yasa ya boye sunan sa saboda ikhlasi yake bayyana sunan sa bai ma bukatar a san shi wane ne irin masu zuhudi din nan ne kenan da gurin duniya wasu kuma suka ce mai yiwa ya rubuta littafin ne kafin ya ce komai akai rutuwa ta yi masa gaggawa aka dauki littafin aka buga ba tare da an san asalin sunan mai shi ba to kowa da ya ta kawo me yasa ba a san sunan shi ba to haka dai maganganu su kai ta gudana a bakin malamai amma dai magana ta karshe abinda kadai muka samu na sunan sa shine wanda zake cewa sunansa Umar ibn Taha bin Muhammad bin Futuh al-Bayquni ad-Dimashqi ash-Shafi'i rahimahullahu ta'ala. Saboda haka kai sai zamu karanta baitin, baitin yanda muke karatun Al-Qur'ani haka muke so a kula da shi baitin. Amma kafin mu kai ga karanta baitin, wanda yau mun mance mu ambaci kwanan wata ba ko mun faɗa ba, yau muna uku ga watan Al-Muharram hijira 1440 wanda ya daidai da ranar 13 ga watan 9 2018 miladiya, wanda yau rana ce ta ainihin Alhamis. To kafin mu kai ga karanta baitin wanda muka ce muna son a rika hardace shi baiti baiti, in mun zo za a karanta mana shi kamar yadda ake harda Qur'anin nan, muna son a baiti a rika karanto shi. Na ga ana dariya ke baiti guda guda ne, baiti guda ɗaya ɗaya ne, ba ya da wuyan karanta. Muna son mai bayani akan shi wannan manzuma ɗin, muka ce an tsara ta ne akan abin da ya shafi ilimi na masalah, na masalahul hadis. Ilimin masalah kuma ilimi ne wanda ta hanyarsa ne ake sanin halayyar arrawi wal marwi, ta hanyarsa ne ake sanin halayyar wanda ya ruwaito hadisin da kuma abin da ya ruwaito, shin za a karba ko kuma za a mayar masa da kayansa. Ta hanyar ilimin masalah ne ake sanin wa ya ruwaito hadisin kuma a san abin da ya ruwaito. Ta iwa a karbi shi mai ruwayar amma ba a karbi abin da ya ruwaito ba, ta iwa kuma a karbi abin da ya ruwaito ba a karbi shi mai ruwayar ba. To ta hanyar ilimin hadisi ne ake tantancewa, kuma fa'idar wannan ilimi suka ji shine tanqiyatul adillatul hadisiyya, dan a tsabtace dalilai wanda ake samu su daga hadisi, wa taflisuha mimma yashubha ma yashubha, a kuma tsabtace ta daga duk wani abin da zai shiga ciki, wato shiga cikin abin da ya shafi sunna, dalili da aka samu daga sunnar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya cakuɗa shi da wani abu wanda ba gaskiya ba, wani abu mai rauni ya shigo ko wani abu na ƙarya ya shigo. To amfanin ilimin masalahul hadis dan ya tace sunnar manzon Allah da aka samu ta daga gargashin hadisansa, a tabbatar da cewa wannan sunnar sunna ce tatacciya, domin wanda zai kafa hujja da ita ya samu nutsuwa. A lokacin da zaka kafa hujja, idan kana kafa hujja ne da abin ba tare da samun wani shakku a zuciyarka ba, domin dukkan wanda yake son yayi hujja da sunna abubuwa guda biyu yake bukata. Abu na farko tabbatuwar abin wannan hadisin daga manzon Allah yake, sannan na biyu tabbatar da hujjar da ake samu a samu karkashin hadisin, hukuncin da ake son a karbo karkashin hadisin ya tabbata, dan ta aiwa hadisin ya tabbata, sannan kuma ayi hujja da shi a fiddo hukuncin da bai dace da abin da hadisin yake nufi ba. To dole ya zama hadisin da ya tabbata daga manzon Allah yake, duba da isnadin sa, sannan kuma hujjar da ake so, hukuncin da ake so a tabbatar karkashin hadisin, a tabbatar da cewa lalle ya dace da abin da manzo Allah yake nufi a lokacin da ya faɗi hadisin. Wannan abubuwa guda biyu su ake bukata. Shi yasa malami suke cewa kulawa da sunnar manzo Allah al'amari ne da yake da matukar muhimmanci, domin a kanta ake gina wani al'amari wanda yake muhimmi, wanda shine abin da ake dorawa bayi, wanda abin da Ubangiji ya dorawa bayinsa na ibada da abubuwan da ya shafi aqidu da ibada da dabi'u da halayya. Duk akan sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine masdar na biyu wanda ake gina ahkamu taklifiyya akan su, abinda Allah ya kallafa wa bayinsa na aqida da ibada da dabi'u da halayya, duk ana gina su ne akan Qur'ani da me da sunna, Qur'ani da sunna. Ashe to tunda abubuwan da Allah yake bautar da mu da shi na aqida da ibadu da dabi'u da halayya ana samun su ne daga karkashin Al-Qur'ani da sunna, to lalle ashe sunna tana buƙatar a yi mata kulawa ta musamman. Saboda haka tabbatuwar sunna zuwa ga manzon Allah ya keɓanta ne kadai ta hanyar hadisi. Idan aka ce abu kaza sunna ne, sunnar manzon Allah to ana nufin hadisansa ne, domin shi Al-Qur'ani sallallahu alaihi wasallam baya buƙatar sai an tsaya a ce ayi bincike a bi isnadinsa, saboda ya zo mana ne ta hanyar tawatiri, ya zo mana ta hanyar qat'iyya, ta hanyar tawatir. Suke cewa Al-Qur'an nuqila ilayna naqlan mutawatir qat'iyyan lafzan wa ma'na, ya zo a yanke ta fuskar lafazinsa da ma'anarsa. Wa naqalahu al-asagiru an al-akabir, wanda kananan almajirai suka karbo shi daga manyan malamai. Za ka fala ya hataju ila al-bahsi an subuti, baya bukatar cewa sai an yi bincike a bi isnadi a tabbatar da cewa wannan ayar ta inganta ko bata inganta ba, saboda zuwaye ta hanyar tawatirin da baya bukatar sai an bi isnadin tun daga lokacin sahabbai tabi'ai tabi'ut tabi'in. Amma sunna ita take bukatar a bi diddigin isnadin ta dan a tabbatar da cewa ta tabbata ko bata tabbata ba. An gane wannan? Sannan kuma mu san cewa shi ilimi na hadisi yana kasuwa gida biyu. Gida nawa? Gida biyu. Akwai ilmul hadisi ruwayatan, akwai kuma ilmul hadisi diraya. Akwai ilimin hadisi ta fuskar ruwaya, akwai kuma ilimin hadisi ta fuskar diraya. Idan aka ce ilimin hadisi ruwaya, shine bangaren da yake bincike game da abin da aka nakalto daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Shi yana ilmul hadisi ruwaya, shi ruwayar hadisin yake kallo, shi asalin hadisi abin nan da aka nakalto daga manzon Allah na maganganunsa ko ayyukansa ko halayyarsa, to anan yake bincike. Kenan matanin hadisin yake kallo, ba wai nakalin ba. Yana bahasi ne a cikin abin da aka nakalto, ba shi asalin nakalin ba. Suka ce misalin sa, idan wani hadisi ya zo daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, to abinda za mu fara bincike a cikin wannan hadisin, shin wannan abin magana ce ko aiki ko halayen manzon Allah? Halinsa ne ake bayyanawa, ɗabi'unsa da halayyarsa, ko aikinsa ko maganarsa? Shin wannan maganar ta manzon Allah ko aikin na manzon Allah yana nufin kaza ko kuma kaza? Kaza yake nufi ko kaza? Wannan shine ilmul hadisi ruwayatan. To shi wannan ilimin wanda aka ce ilimi ne na hadisi ta fuskar ruwaya, maudu'insa shine al-bahsu fi zatin nabi, ayi bincike a cikin zatin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, da abin da yake bijirowa daga gare shi na maganganu da ayyuka da halayya. Haka daga cikin ayyukansa akwai al-iqrar, shi ma iqrar fa innahu yu'tabaru fi'la, abinda manzon Allah ya iqrari ya tabbatar, shi ma ana lura da shi a matsayin aikin manzon Allah. Manzon Allah ya ga kai abu bai hana ka, to kamar shi, kamar ya aikata, to sai a dauke shi a matsayin sunna ta qaririyya. Amma abin da ya shafi halayyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, halayyar su iri biyu ce. Akwai halayyar da za a koyi da shi a ciki, akwai kuma wanda ba za a iya koyi da shi a ciki ba. Wanda za a iya koyi da shi a ciki shi ne kamar ɗabi'unsa da halayyarsa, gaskiyarsa, amanarsa, haƙurinsa. Kada a iya koyi da shi a wannan kyautarsa, yanayinsa, taronsa da shigarsa da sauransu. Akwai kuma abin da yake hususiyya ce ta shi, shari'a ta keɓance shi da shi banda sauran mutane, nan ba za ka yi koyi da shi a nan ba. Akwai kuma abin da ya shafi sifarsa ce ta halitta, sifa ta halitta kuma ba za ka iya koyi da shi a nan ba. Misali, manzo Allah tsakatsakiya ne, ba dogo ba ne, ba gajere ba ne. To kai da Allah ya yi ka saɓalta keke, ba za ka ce ka rage wa kanka tsawo don ka yi koyi da halittar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, ko Allah ya yi ka gajere ka ce ka ƙara wa kanka tsawo don ka dace da abin, wannan ba zai yi ba. Ko Allah ya yi ka baki kirin sai ka ce kuma sai ka je ka yi makiyaji ko rawo ka yi fari don ka yi koyi da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, shi fari ne. Kaga wannan ba abin nan ba ne, ba a koyi da shi a wannan bangaren, ashe ana koyi da shi ne a cikin abin da ya shafi halayya. To wannan shine ilmul hadisi ruwaya, bahasi a cikin abin da aka nakalto daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam. Amma shi ilmul hadisi diraya, suka ce shi ilmun ne yubhasu fihi an ahwalir rawi wal marwi, shi ilimi ne da ake bincike akan halayyar wanda ya ruwaito hadisin da abin da ya ruwaito. Ba shi manzo Allah ake kallo ba sallallahu alaihi wasallam, abin da ya faɗa ko abin da ya aikata ko halayyarsa ko me yake nufi da yace kaza, ba wannan ake kallo ba. Shi ilmul hadisi diraya, abinda ake kallo abubuwa ne guda biyu: halin wanda ya ruwaito hadisin da kuma abinda ya ruwaito. Min haythul qabuli war radd, ta hanyar karba da mayarwa. Akwai abinda za a karba, akwai abinda za a mayar. Misalin sa, idan muka samu wani rawi da ya ruwaito hadisi, to na farko za mu yi bincike akan wannan rawin karbabbe ne ko ba karbabbe bane, karbabbe ne a wajen malaman hadisi ko ba karbabbe bane. Abinda za mu fara bincike a kai kenan, shi wanda ya ruwaito hadisin karɓaɓɓe ne ko ba karɓaɓɓe ba ne? Abinda kuma ya ruwaito, shi ma za mu yi bincike a kan cewa shin abinda ya ruwaito ɗin nan za mu karɓe shi ko za mu mayar da shi? Akwai ta'aiwa shi rawun ya sha, idan mu karbabbe ne amma abin da ya rawaito ba za mu karbe shi ba ta aiwa abin da ya rawaito din za mu karba amma shi rawin ba karbabbe bane aga da wannan to ta wannan ne za mu gane cewa ashe shi karbar rawi baya lazanta karbar abin da ya rawaito dan mun yadda da rawin wannan baya sa cewa dole sai mun yadda da abin da ya rawaito domin sanadin hadisi yana iya kasancewa mazajen hadisin dukkanin su siqat ne adul ingant amintattu ne adilai ne amma kuma ya kasance matanin shazi ne ko kuma mu'allal ne a samu wata illa a cikin matanin ko a samu shuzuzi wanda zamu ga meye ma'anar su nan gaba shuzuzi shine ya kasance almajaris ruwatu hadisi wajen malami daya sai zabo kai su sun ce sun tabbatar kai kuma ka kore duk da kai suka ne amma ka saba mu ne taro da yawa wanda kuka karbo hadisin tare ko wanda suka fika zama suka ka saba musu to wannan sai a ce hadisin shazim ba za a karbe shi ba an gane akwai hadisin da bukhari ya rawaito wanda ya rawaito shi suka ne kuma kaga buhari ma suka ne amma aka ki karbar hadisin me yasa saboda ya ce a ranar alkiyama wuta za a samu sauran fili inda babu mutane dakunan da babu mutane sai Allah ya halicci wasu mutane sai ya zuba cikin wuta da a cika sauran dakunan to sai malamai suka ce a inda aljannati aka ce mun yarda amma wuta ba za mu yarda ba dai ya saba wa adalci ubangiji kawai Allah ya halicci mutum ya sa ya cikin wuta ba tare da wani dalili ba shi yasa sai aka ki karban hadisin tare da cewa ruwayar ta tabbata kuma ga ta a cikin bukhari sannan kuma ta yiwa a samu illa a cikin hadisi ya zama mu'alla hadisi yana da wata illa to illa iri biyu ne akwai illa qadiha akwai illa ghayru qadiha to illa wadda ba qadiha ba ta yiwa a karbi hadisin da ita illa wadda take ba qadiha ba kamar a samu hadisin qulada wadda ina ga Jabir ne sai wani wata sarka ta abin waya da ya sayo ta da dirhami 12 da aka kwance sai aka samu abin da aka samu a jikin sarkar yafi guda 12 wanda haramun ne a shari'a a sai aka sai zinari da kari dole a samu misalan bi misalin yadan biyadin an gane wannan shi sai ya sota da aka kwance akwai duwatsu tare da ya sayi ta da aka kwance sai aka ga tafi yawan kudin da ya sayi to daga nan sai malamai suka yi ta sabani cewa nawa ne ya sayi ta wasu suka ce dirhami 8 wasu suka ce dirhami 10 wasu suka ce 12 wasu suka faɗi sabanin haka to kaga wannan illar bata sabawa bata sa a ki karbar hadisi duk da illa ce tunda an samu ittirabi amma ba ta sa a ki karban hadisin dan me hadisin me yake so ya karantar haramcin musayar zinari da zinari tare da fifiko to wannan kuma an same shi a cikin hadisin saboda ka sabanin cewa da 8 ne ko 10 ne ko 12 ne bai bata bai kawo mu hadisin matsala to amma akwai illa qadiha wanda za ta kawo mu hadisin matsala kamar hadisi yazo ta hanyoyi guda biyu wannan ya tabbatar wannan ya kore kuma dukkanin su suka ne wannan kai ka ce halal wannan kuma yace haram ko kaka tabbatar ko wannan ya kore kuma ruwaya daya to kaga wannan ta zama illa qadiha an gane wannan to duka wannan zamu zai kasance dalilin da zai sa a cikin karbar hadisin tare da cewa rayuwar karbabbe ne an gane wannan yace kamar yanda ana iya samu rijalus sanad din su kasance karbabbu ne a wajen mu amma shi hadisin asalin sa ba karbabbe wato su zama karbabbu ne a wajen mu me yake cewa mazajen hadisin su zama ba karbabbu ba an gane su mazajen hadisin an duba an ga ba karbabbu bane suna da wata illa ta rishin adala ko kuma rishin adabt ko wani abu irin wannan sai bai wa karbi hadisin su amma ruwayar da tazo daga gare su sai a karbe ta me yasa saboda an samu shawahid hadisi ya samu shawahid daga cikin kutubus sunna wasu hadisi da suke masa shaida ko ya samu mutaba'a ko wasu ka'idodi na shari'a suna karfafa shi to sai a karbi hadisin saboda wannan dalili kun ga abubuwa guda biyu aka samu can rawin karbabbe amma an ji karba hadisin saboda shuzuzi ko illa nan kuma rawin ba karbabbe bane amma an karbi hadisin sa me yasa saboda an samu shahada wani hadisi ya masa shaida ko wani an samu mutaba'a ko kuma wata wani wasu abubuwa qawaid shar'iyya suna taimakawa hadisin sai yasa sai a karbi hadisin tare da cewa rawin sa ba karbabbe bane kenan ilmi na mustalahul hadis shine sanin abin da za a karba na daga hadisi da kuma abin da za a mayar wanda kuma yana da matukar wannan yana da matukar muhimmanci a zatin sa domin al-ahkamu shar'iyya mabniyatun ala subutid dalili wa adami dalilai na shari'a an gina ta akan tabbatar dalili ko rashin tabbatuwar sa idan dalili ya tabbata sai a gina hukunci akai idan dalili bai tabbata ba za a gina hukunci akai
a gada wannan
saboda haka kai tsaye wannan dan mukaddima ce akan abin da ya shafi shi asalin ilimin hadisi muhimmancin sa da kuma amfanin sa to yanzu mu karanta baiti guda daya gashi nan a jikin wanda baya da shi a rubuce ga yana a jikin allo muka rubuta baitin yace abda'u bil hamdi musalliyan ala muhammadin khairi nabiyyin ursila abda'u bil hamdi ina farawa da godiya ga Allah musalliyan ina mai salati ala muhammadin akan annabi muhammad khairi nabiyyin mafi alkhairin annabi ursila da aka aiko abda'u bil hamdi musalliyan ala muhammadin khairi nabiyyin ursila to wannan baitin shi za a rike kuma shi za a hardace kaga bai da wuya hardace ba a bai da wuya hardace alhaji mustafa kakka tsorata alhaji mustafa bai da wuya hardace kai da kake hardace aya 5 6 ban tana baiti guda daya bai da wuya harda bayani akan wannan baiti mallai yace abda'u bil hamdi kalmar abda'u bil hamdi wato abinda zamu fara kallo me yasa malam bai fara da bismillah ba sai ya fara da godiya ga Allah bai fara da bismillah ba inda ya fara da bismillah abda'u bismillahi musalliyan wasu malamai suka ce da zai fi an gane amma shi sai ya fara da godiya ga Allah shi yasa wasu malamai suka ce shin yayi bismillah ko bai yi ba amma masu sharhin hadisi suka cewa yayi bismillah amma bismillah yayi ta a yanda take rubuce da yace bismillahir rahmanir rahim sai yace abda'u bil hamdi to tunda yake bismillah ba ta cikin nazm din shi yasa sai ba a kawo ta a cikin nazm din ba amma yayi bismillah saboda haka sai ya fara da abda'u bil hamdi ina farawa da godiya musalliyan ina mai salati abda'u bil hamdi musalliyan ala muhammad nan da yake abda'u bil hamdi musalliyan shi kalmar musalliyan din an yi mata nasaba suka ce me yasa aka yi mata fataha aka ce musalliyan suka ce ayi mata fataha ne ala annahu halun min ad-damir hal ne na damiri mustatir dai da yace abda'u akwai fa'il din sa damiri mustatir taqdiruhu ana to hal din sa shine musalliyan ai halu kauni musalliyan wato a halin kasancewa ta mai salati ala muhammadin ga annabi muhammad ma'anar alhamdu kamar yadda malamai suka faɗa suka ce wasfun ne huwa wasful mahmud bil kamali muhabbatan wa ta'ziman ka sifata abinda kake godewa da kamala ka sifata shi da kamala tare da so da kuma girmamawa yaban da yake hade da so da girmamawa amma yaban da baya hade da so ko kuma baya hade da girmamawa baya hade da so da girmamawa wannan ana kiran sa me almadhu ko almidhu an fahimta almidhu ake ce masa kenan yabo shi yasa idan kai yabi wani basarake sai a ce madahu amma ba a ce wa hamidu amma in kai bi Allah da yake so yabo ne wanda yake hada da so da girmamawa sai a ce hamidallah ya yabi Allah ya gode masa an gane idan mutum ya koma tafsirin mu da muka yi na suratul fatiha daidai da muka zo gabar alhamdulillahi rabbil alamin ko mun yi kasid guda akan me ma'anar alhamdulillahi rabbil alamin mun yi bayanai dogayen bayanai akan wannan sai mutum ya koma can ya samu cikakken bayani mawalifin littafin da ya ce bilhamdi bai ambaci wanda ya godewa ba ya ce na fara da godiya to waye godewa to kai ka ce Allah amma babu Allah a rubuce akwai shi abda'u bihamdillah ya ce abda'u bilhamdi yawa kenan bai ambaci to ta yaya za mu gane Allah yake godewa suka ce saboda karina haliya halin kasancewarsa musulmi an fahimta tunda shi musulmi ne to wannan karina din ita take nuna wa yake godewa Allah dan musulmi baya godewa kowa baya ta alhamdu ga wani inda ba Allah ba to tunda kasancewarsa musulmi ne sai muka yadda cewa kenan Allah ne ya godewa abda'u bil hamdi ma'ana ina farawa da godiya ga Allah musalliyan ala ko musalliyan ala muhammad da yace musalliyan kalmar as-salatu ala an-nabi salati ga annabi sallallahu alaihi wasallam ma'anar sa talbus sana'i alaihi min Allah ta'ala ka nemi Allah ya yabi manzon Allah ka roki Allah ya yabi manzon Allah a fadan sa ta sarauta amma idan yaban salatin daga Allah ne tunda Allah yana yi wa annabi salati ko inna Allaha wa mala'ikatahu yusalluna 'alan nabi to idan Allah ne zai yi salatin shi kuma ma'anar sa sana'ullahi alaihi fil mala'il a'la yabon da Allah zai yi wa annabi a cikin fadarsa ta mala'iku. Idan kuma yabon ya zo daga mala'iku, shi ko ma'anarsa talbul istighfar, neman rahama da istighfari ga wanda suke yi wa salatu. Saboda haka kowanne ma'anarsa kenan, shi anan da ya ce zan fara da salati, kenan salatin daga gare shi ne zuwa ga manzon Allah. Ma'ana yana roƙon Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi wa annabi sallallahu alaihi wasallam daɗin tsira, ya yabe shi a fadarsa ta mala'iku. Shi ne ma'anar wannan. Da ya ce khairi nabiyin ursila, sai da ya ce Muhammadin ko abda'u bilhamdi musalliyan ala Muhammadin khairi nabiyin ursila, da ya ce ala Muhammadin, wanda sai wannan ala ɗin harfi jarrin ce Muhammadin majrurun bi ala, kenan Muhammadin ɗin nan ma'anarsa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wanda shi ne annabi sananne wanda yake Muhammad ibn Abdullah ibn Abdul Muttalib. An gane wannan? Wanda suraye guda biyu Allah ya ambace shi da su a cikin Alkur'ani, na farko Ahmad, na biyu ko Muhammad. Mun samu sunan Ahmad daga hikayar da ta zo da Allah ya haikato daga Annabi Isa, lokacin da yake gaya wa mutanansa wa mubashiran bi rasulin ya'ti min ba'd ismihi Ahmad, ina muku bishara da wani annabi da zai zo a bayana mai suna Ahmad. Shine malamai suke cewa me yasa Allah bai umarci Annabi Isa ya ce musu Muhammad ba, sai ya ce musu Ahmad. Suka ce saboda dalilai guda biyu. Dalilin farko, saboda kalmar Ahmad ismu tafdil ne, ma'anarsa huwa ahmadun nasi wa afdalu wa afdalu, shine yafi kowa shan yabo kuma yafi kowa yabon Allah, shi yasa sai aka yi amfani da wannan ismu tafdil, dan a nuna ba wanda yafi shi. Kar su dauka cewa Annabi Isa yafi shi ko wani abu, shi yasa aka kawo shi Ahmad, wanda shi ne mafi falala da kenan daga cikin annabawa, dan su fahimci haka. Abu na biyu kuma dai ya zama jarrabawa gare su. Menene fuskar jarrabawar? Domin Nasara a lokacin da bushara ta manzon Allah ta zo musu, lokacin da manzon Allah ya bayyana ya fito a cikin Larabawa, hasada ta kwashe su cewa su ba su yadda cewa annabi ba ne. Shubahar su ce, suka ce to ai mu Ahmadu aka ce ba, mu annabi Isa cewa sunansa Ahmad, ko kuma wannan cewa kuka yi sunansa mai sunansa Muhammad, kenan Muhammad ba Ahmad ba ne, don haka ba shi ba ne. Shi Ahmadun mu wanda Annabi Isa ya mana bishara bai riga ya zo ba, ha gane? To kaga wannan su Allah yake nufi da yace fa amman ladhina fi qulubihim zaygun fayattabi'una ma tashabaha min, wanda zuciyarsu take da karkata. Sai dai abinda za a mayar musu da martani, abinda malamai suka maida musu martani da shi shine fadin Allah ta'ala da yace falamma ja'ahum bil bayyinati qalu hadha sihrun mubin, kalmar ja'a fi'il madin, an gane? Kenan ya nuna manzon ya zo, fi'il madin ne, kenan anna ahmadun ja'a, anna ahmad, anna ahmadan ja'a, kenan ana nufin cewa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya zo, an gane? Tunda Allah ta'ala da kansa yace falamma ja'a, yayin da ya zo musu bil bayyinati, sannan ba wani da ya zo bayan annabi Isa mai suna Muhammad da Ahmad in ban da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saboda haka wani fuska ta bi da ta sa aka annabi Isa yace musu Ahmad, na farko dan jarrabawa, na biyu kuma dan a nuna masa fifikon sa akan sauran manzanni. Shi yasa wannan siga ta sigogi guda biyu na sunan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Na farko akwai Muhammad na biyu Ahmad, shi Muhammad din mun san ismul maf'ul ne ko, na biyun kuma ismul tafdil. Muhammad ismul maf'ul ne, Ahmad kuma ismul tafdil ne. Babamcin da yake tsakanin su, idan aka ce Muhammad, ma'anarsa ya kasance aikin wanda yabon daga mutane ya zo zuwa gare shi, shayabo kenan, shayabo a wajen mutane, ay annan nasa yahmidunahu, annan nasa yahmidunahu, lalle mutane suna yabon shi. Muhammad shayabo, ma'ana wanda mutane suke yabo. Amma idan aka ce Ahmad, ta aiwa aikin daga manzon Allah zuwa ga mahaliccinsa, wanda yafi kowa yabon Allah, ta aiwa kuma aikin daga Allah zuwa gare shi, wanda Allah yafi yabansa fiye da kowa, shi da ma'anar Ahmad. Ko idan wanda yafi kowa yaban Allah shi da Ahmad, ko kuma wanda Allah yafi yabansa fiye da kowa, shi ne ma'anar Ahmad, an gane? Sai kasance Muhammadun kenan humida bil fi'il, Ahmad kuma ai kana hamadahu ala wajhin yastahiqu, ala wajhin yastahiqu, Muhammad an yabe shi a aikace, Ahmad kuma an yabe shi ta fuskar da ta dace da shi, ta fuskar da ya cancanta wadda ta dace da shi. shine ma'anar sunan Muhammad, bambamcin sunan Muhammad da Ahmad. Abda'u bilhamdi musalliyan ala Muhammadin khairi nabiyin ursila. Anan za samu walafin littafi ya hada tsakankanin sifofi guda biyu ta nubuwa da risala, domin annabi kalma ce da aka tsago ta daga annabu, wanda fa'il ne bi ma'ana maf'ul, fa'il bi ma'ana maf'ul, ko kuma an tsago kalmar ne daga annubuwa, ai naba'yan bu izar tafa, idan abin ya daukaka sai a ce naba'yan bu. To annabi sallallahu alaihi wasallam ko shakka babu darajarsa ta daukaka, kuma shi ne mafi darajar manzanni. Yasa ya ce khairu nabiyin ursila, da ya ce mawallafin littafin da ya ce khairu nabiyin ursila bai ce khairu rasulin ursila ba, domin dukkanin rasul nabi ne, dukkanin manzo annabi ne. Sannan kuma dilala ta risala tana nuni zuwa ga dilala ta nubuwa. Idan aka ce wannan manzo ne, to zai lazimta cewa kuma annabi ne, dan ba a manzo wanda ba annabi ba. An gane, domin yana daga cikin lazimin risala duk wanda yake mursal lai to annabi, amma da samu annabi wanda ba rasul ba, amma duk rasul annabi ne. An gane wannan kenan. Koda cewa khairi rasulin ursila, ma'anan tana fitowa, za mu gane cewa dai annabin ne, amma abinda suke cewa a ambaci lafazin sarihi ya fi dacewa fiye da a ambace shi ta hanyar ilzami. Dan idan aka ce khairi rasulin ursila, to zamu lazimta masa nubuwan ne karkashin risala. Amma idan aka ce khairi nabiyyin, kage ta samu nassi na tasarihi, sannan ursila wanda aka aiko, kenan sai ya kasance an hada duka sifofin guda biyu ta hanyar nassi, kowane a nassance. Shi yasa lokacin da Al-Bara bin Al-Azib radiyallahu anhu, manzo Allah yake koya masa addu'a ta shiga bacci, da ya tashi maimaitawa sai ya ce وبنبيك الذي وبرسولك الذي أرسلت آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلتك ناي إيماني دا لتشافن كذا كسوكر دكما النبي دا ما يبقى يجي وبنبيك سيجي وبرسولك الذي أرسلت سيما زال يجي مثلا لا قل ونبيك الذي أرسلت كتشي دا النبي كوان دا كايكو دومي يكسن شي دلالة nasiya tafi da dilala wadda aka samu ta hanyar nassi tafi wadda za a samu ta hanyar ilzami. An gane shi da shi kan shi malam sai ya bi wannan tsari, sai ya ce khairi nabiyyin ursila, mafi alkhairin annabi wanda aka aiko. Wannan alifun din malamai suna kiranta aliful itlaq, kenan khairu nabiyyin ursila sai aka kara alif lil itlaq, wanda mai ya zama cikon baitin. To wannan shi ne ƙarshen baitin mu na farko a cikin wannan manzuma ta baikuniya. To sai a hardace mana shi ko, idan muka zo kuma sai mu ci gaba insha Allah. Subhanakallahumma wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka, wa salli allahumma wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.